إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وأن مسلاتي من البركة مسلات الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأن قواتلي جنزاكي وأن قرينا كانوا a wannan yammaci na Laraba yau 16 ga watan safar hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438, wanda kuma yake daidai da 16 ga watan 11 miladiya ta 2016, a wannan majalisi na mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabilus Sayyib min al-Kalim at-Tayyib, wallafar babban malamin nan أبو عبد الله تقي شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. ونشيل درس من أربعين. إذن بمو من تابا ما لينا تكيم بياني أكن فائدو جن ذكري فائدو جن أنبتن الله سبحانه وتعالى دهلر توشي أزوتيا دتنا والشي أقوله وشي wannan ita ce fa'ida ta 30 ta 34 da yake magana akan ta har zuwa yanzu bai gama ba wacce yake nuna cewa ambaton Allah subhanahu wataala shi yake sa bawa ya nutsu da cewa Allah subhanahu wataala ba zai yi watsi da shi ba domin idan Allah subhanahu wataala ya watsi da bawa to bawa ya gama tsiya cewa ya gama lalacewa duk rayuwarsa ba za ta yi kyau ba za ta sakarkwace za ta lalace za ta birkice kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa kana amruhu furqa al'amarinsa duk zai zama alalace to yake gaya mana yadda bayan Allah na kwarai wato suke jin dadin wato alaka su da ubangiji subhanahu wataala a zaman su na duniya babu wani abu da yake musu dadi a rai yake ɗebe musu kewa yake fitar musu da tsoron wani mahaluki daga cikin zuciyarsa daga cikin zukatansu kamar ambaton Allah da sanin Allah da halartowarsu cikin zuciyarsu zukatansu to shine yake misali da abin da ya gani daga malaminsa wanda ya lazumce shi ya samu tarbiya ta san Allah da manzansa a wajensa shine Sheikhul Islam Taqiyuddin Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kamar da muka ce Ibn al-Qayyim ashaddu an-nas mulazamatan bi shaykhihi Ibn Taymiyyah babu wanda ya lazumci Ibn Taymiyyah ya zauna da shi ya dan faru da shi kamar yanda Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yayi a ƙarshen rayuwarsu ma tare aka tsare su ba a sake shi ba sai bayan wafatin Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala an nuna masa wulaƙanci da kaskantarwa saboda yadda yake kare irin ra'ayoyi da aqida ta Ibn Taymiyyah to cikin irin abubuwan da ya gani a sanadiyar mulazamar sa da Ibn Taymiyyah wanda ba Ibn Taymiyyah ne zai rubuta game da kansa ba kuma babu wanda zai baka labarin abin da ya faru kamar shi da yake tare da shi ko da shi to shine yake cewa a wancan satin mun fara karantawa inda yake cewa wasami'tu shaykhal islam ibnu taymiyah qaddasallahu ruhuhu yaqulu inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannata al-akhirah a duniya anan akwai wata aljanna wanda bai shige ta ba to ba zai shiga aljannar lahira ba da muka yi bayanin aljannar duniya ita ce imani da Allah da san Allah da manzansa a cikin zuciya da jin dadi da abinda Allah subhanahu wataala ya umarni da shi da budewar kirji game da karbar umarnin Allah da manzansa tun kada ya ji wani kunci game da abinda Allah ya umarni da shi ya rika jin dadin ya karbi umarnin Allah da manzansa ya rika jin dadin an ambaci Allah subhanahu wataala an tsarkake shi an dayanta shi to wannan ita ce aljannar duniya wanda baya cikin irin wannan aljanna to ba bai kama tafarkin aljannar lahira ba wannan aljanna ta duniya ita ce garkon shiga aljannar lahira shi ne yake cewa wa kana yaqulu fi mahbasihi fil qal'ati ibnu taymiya yana fada inda aka tsare shi al-qal'a wato kamar barikin soja ce da aka gina ta akan tudu akan dutse saboda tsaro to aka yi mata ganuwa to akwai irin ta Dimashq a ce qal'atu Dimashq ganuwa ce ko ce barikin soja ce amma akan duwatsu da aka zagaye ta da ganuwar ta to da aka tashi tsare shi wannan tsarewar ita ce tsarewar ta ƙarshe ce muka faɗa cewa a shekara ta 726 a cikin watan Sha'ban farkon watan Sha'ban aka je aka tsare shi a yau dalilin tsare Ibn Taymiyyah fatawar da ya game da ziyara ziyaratul qubur ziyarar makabarta ko ziyarar mutanen kirki da suke kwance a makabartunsu. An tambaye shi game da wannan, yayi magana inda ziyarar shari'a take, wanda mun sha magana akan ta, ya shari'a ta tsara ziyarar kabari, wanda dinnan kuma abubuwa ne waɗanda aka suba su waɗanda ba sa cikin abinda shari'a ta yi umarni da shi. Sannan daga cikin bayanin da yayi Ibn Taymiyyah ya bayyana cewa baya daga cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mutum ya dauki guziri ya niki gari ya nemi abun hawa don ya tafi wani gari domin ya ziyarci wani salihin bawa ko wani annabin Allah. Hujjar Ibn Taymiyyah anan shine fadar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, hadisi ne sahihi na cikin sahihai, la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid, ba a nukar gari a cida mara domin yin bulaguro da doguwar tafiya sai zuwa masallaci yau. Nabi yace masjidi hada wa masjidi Allah al-haram wa masjidi al-masjid wal masjid al-aqsa, masallacin annabi dake Madina ko masallaci mai alfarma dake Makka da kuma masallaci al-masjid al-aqsa dake Quds. Annabi ya faɗi wannan wanda a kan sa ne Ibn Taymiyyah ya gina doran ko kuma fatawarsa, ya gina fatawarsa akan doran wannan nassi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kayyade gurare guda uku cewa su ne za a niki gari don ziyararsu. Cewa yayin da ka niki gari ka ziyarci masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka zo kusa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, to haka yana daga cikin sunna ka ziyarci kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan akwai mutanen kwarai salihai a cikin a garin da kake, kana iya ziyarar makabarta ka ziyarce su, kai musu addu'a, ka roƙa musu rahmar Allah da gafararsa. Amma a ce ka ji labarin wani salihi a wata ƙasa ko a wani gari mai nisa, saboda ka yi ban kwana da iyalanka, ɗauki abin hawanka, ka yi guziri, ka kama hanya, ka yi tafiya, ce ta wani baya daga cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ne abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa kuma ya rubuta. To sai miyagun malamai a lokacin sai suka canza masa magana, suka canza masa fatawarsa, sai suka ce Ibn Taymiyyah ya ce haramun ne bil ijma, wai malamai sun yi ijma'i cewa haramun ne a je ziyarar makabartar salihai da ta annabawa daga ciki har da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ce an Ibn Taymiyyah ya hana a ziyarci kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya hana a ziyarci kabarin salihai da waliyai da mutanen kirki. Wannan shine abin da suka juya masa maganarsa. Aka je aka gaya wa na'ibus sultana, shine ke rike da gari, amma mai gari kenan, aka je aka nuna masa aka ce gashi Ibn Taymiyyah yana fatawa ya ce haramun ne bil ijma, malamai sun yi ijma'i cewa haramun ne mutum ya ziyarci kabarin annabawa ko salihai. Don haka sai aka ce to aje a tsare shi, shi mai mulki ba ilimi ke gare shi ba, don haka ba zai bai san mai Ibn Taymiyyah faɗa ba, kawai shi kira sai aka yi amfani da wannan. In ka duba al-bidaya wal nihaya na Ibn Kathir, ya kawo magana ya ce kaga yadda suka yi masa sharri, suka juya masa fatawarsa, suka juya masa maganarsa, ce idan zai yi ya haramta abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar a kansa, ce inni nahaitukum an ziyaratu al-qubur ala fazuruha fa inna tudhakkirukum al-akhirah, na hana ku ziyaran makabarta amma ku je ku ziyarta don za ta tuna muku lahira. Ce to ya san Annabi ya kwadaitar akan wannan, kuma ka ce ya hana ya fi ku kuma sanin wannan, suka juya masa. To wannan shine dalilin wannan tsarewar tashi ta karshe, cewa ya haram. Har yanzu miyagun malamai abinda suke rubuta a littafin suke, Ibn Taymiyyah ya ce haramun ne a ziyarci waliyai da salihai da annabawa, wanda mas'ala guda biyu ce, akwai mas'alatu shaddir rihal, akwai mas'alatu ziyara. Shi bai hana ziyara ba, shi shaddir rihal ya hana. To amma sai a ɗauko mas'alar ta biyu wadda ita ba ita ce ya abin nan ba, shi yasa ya rubuta littafin al-jawabul bahir fi zuwaril maqabir, tabi ne babba wanda ya yi cikakken bayani, ya yi cikakken bayani, kuma bayanin da yake yi wannan da yake akwai wani abu a cikin zukatansu na kiyayya da hasada, irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa masa ɗaukaka a cikin al'umma da soyayya cikin zukata. Wannan shi ke damunsu, da kuma Allah ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi mai faɗin gaske da jajircewarsa da tsayuwarsa akan faɗar gaskiya ba tare da tsoron kowa ba, wannan matsayin da Allah subhanahu wataala ya kai shi gari, shi suke masa hasada. Don haka duk iya abinda za su yi su ga cewa sun hana masa sakat sun yi kuma wannan bai sa wato Ubangiji subhanahu wataala ya watsi da shi ba ko ambatansa ya mutu gashi har yanzu sama da shekara yanzu 700 da barinsa duniya amma har yanzu ambatansa ake kamar jejiyar nan ya rasu da masoya da makiya kowa magana sai yake masoya na karuwa da abin da ya bari na ilimi makiya na zagin sana masa sharri da kazafi da yawa daga cikin malaman da suka yi fafata da shi suka so su ga sun turbida ambatansa tun a wancan lokacin a yau su ne ba a san da su ba sune ba a san da su ba wa zuwa ne ne ya san wani ibnu zamlakani yawa ba a san shi ba duk da cewa ka ta fara malami babban malami ne bajimi kwarai da gaske masani ya koshi amma yana daga cikin waɗanda suka tsaya kai da fata cewa sai an gaba Ibn Taymiyya amma da yawa mutane ba su san shi ba ba a san shi ba bare su Ibn Makhluf bare kuma su Al-Manbaji da yawa ba a san su ba in ba makarantar tarihi ba masu ilimi masu karatu da bincike ba za ka ji sunayensu ba in ka ji sunayensu ma sai dai in an karanto inda ake bayanin Ibn Taymiyya din alfarmasa sunansu ya fito to haka Allah subhanahu wataala yake sha'aninsa to shine anan bayan wannan a wannan tsarewar bayan an tsare shi bayan ɗan kwanaki aka je aka kama duk almajiransa aka je aka kulle su su ma daga ciki har da shi Ibn Qayyim aka kulle su daga baya aka sassaki wasu amma aka ci sakin shi Ibn Qayyim wafatin Ibn Taymiyya rahimahullahu ta'ala amma sauran almajiran an sassake su to shine yake cewa kana yaqulu fi mahbasihi fil qal'a inda aka tsare shi an tsare shi a wannan daki akwai dan uwansa Zainuddin wanda aka ce ya rika kula da shi yana yi masa hidima aka jawo ruwa aka ba su abinda duk za su bukata amma ka tsare shi ba fita zuwa ko ina to yake cewa naji shi amma inda aka tsare shi a cikin wannan ganuwar yana cewa law bazaltu lahum mil'a hadhihi al-qal'ati zahaban ma 'adala indi shukra hadhihi an-ni'ma yace da a ce makiyana waɗanda suka yi sanadiyar daure ni a wannan guri da zan ba su cikin wannan ganuwar cikin wannan barikin na wato cikinsa na zinari to ba zai yi daidai da godewa wannan ni'imar da suka yi min ba wato shi bai dauki wannan tsarewar da aka yi masa wato wani horo ba ko wani musgunawa ko cuskunawa ya dauki wannan ni'ima ce Allah subhanahu wataala ya abin nan dinsa da shi da ita domin ya samu kadaituwa da ubangijinsa da ainihin ambatan Allah subhanahu wataala da zikiri da tadabburi cikin ayoyinsa wanda watakila in yana inda ba a tsaren yake ba to faramniya ma ba za ta bar shi samu wannan damar ba don haka yanzu sun masa wannan alfarmar aka kawo shi inda aka tsare shi ya samu kadaita da ubangijinsa yace to da zan da a ce na mallaki cikin wannan wato barikin gaba ɗaya na zinari a ce duk nawa ne in ɗauka in ba su a madadin wato wannan abu da suka yi mun to ina gaban biya su ba dan ni'imar da suka yi sabbaba min ita da girma take au kala ko kuma yace ma jazaituhum ala ma tasabbabu li fihi min alkhair ko kuma yace ban sakanka musu ba da zan musu irin wannan tagomashin to da ban saka musu abinda suka zama sanadiyar sagare da alkhairi ba to wannan au nahwu dalika ko magana irin wannan to wannan shi yake nuna maka a irin su a kowane lokaci cikin godiyar Allah subhanahu wataala suke kuma suna ganin dukkan wani hali da suka tsinci kansu a ciki wato wani zabi ne da Ubangiji subhanahu wataala ya yi musu kuma ba sa kallon shi a wani matsayi a wani abu na yayya da kamar Allah ne ya kisu ya sa su a cikin wannan yanayi wa kana yaqulu fi sujudihi wa huwa mahbusun a cikin sujjadarsa yakan ce a lokacin yana tsare sallolin da yake nafila ko na farilla a sujjadarsa yakan ce Allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya Allah ka taimaka mu a bisa ambatanka da gode maka da kyakkyawar ibadarka wato kaga yana daukan yayin da yake ciki wani abu ne na imata daga Ubangiji subhanahu wataala wacce take ta cancanci ko ta wajabtar masa ya gode masa don haka yana neman Allah ya taimake shi ya kan ya gode masa wannan ni'ima da ya masa masha Allah wato yana fadar haka gurgurdan abinda Allah ya so wato yana maimaitawa ya fada ya maimaita gurgurdan yadda Allah subhanahu wataala ya bashi iko ابن القيم ya ci gaba da cewa wa qala li marratan wani lokaci yace da ni al mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi ta'ala wal ma'suru man asarahu hawahu yace da ni ai tsararre shine wanda aka tsare zuciyarsa ga barin ubangijin sa ta'ala yace wal ma'sur daurarre kuwa shine wanda zuciyarsa ta daure shi san zuciyarsa ta daure shi ce saboda haka ni bana jin wai yanzu wani a cikin zaman kaso nake ko a tsare nake bana jin haka tunda ba a iya tsare zuciyata ba zuciyata tana siyaha a cikin wato ayoyin Allah subhanahu wataala tana ta yawo cikin ayoyin Ubangiji subhanahu wataala da tintini a cikin lamarin sa saboda kaga ba a iya tsare zuciyata ba wanda yake tsararre shine wanda aka tsare zuciyarsa ga barin ganin Ubangijin sa subhanahu wataala ga barin ganin ayoyin Ubangijin sa subhanahu wataala wannan shine wanda yake cikin kurkuku wanda yake daurarre shine wanda san zuciyarsa ya daure masa ya daure shi ya zama na baya iya barin san zuciyarsa duk abinda zai yi ne gurin yadda zuciyarsa take saka masa ba yadda Allah da manzon sa suke so ba yace to wannan shine wanda aka tsare aka daure amma kamar ni bana jin wannan haka ina ji na a sake nake da cikakken yanci da walamma udkhila ila alqala wa sara dakhila suriha nazara ilayhi yayin da aka shigar da shi wannan qala wato wannan bariki don tsare shi wa sara dakhilaha dakhila suriha yazan ya shigo cikin ganuwarta nazara ilayhi sai ya kalle shi wa qala sai yace ya kalli wannan ganuwar sai yace faduriba bainahum bisurin lahu ba batinuhu fihi arrahmatu wa zahiruhu min qibalihi al'azab aka sanya wata katanga a tsakanin su wacce take da wata kofa can cikin katangar rahama ce wajenta kuma daga gabanta da wato wajenta daga gabanta kuma wata azaba ce saboda haka shi a ciki inda aka tsare shi yana ganin an kawo shi gurin da zai samu saduwa da Ubangijin sa ƙara kullu zumunta da Ubangijin sa saboda haka rahamar anan take inda aka tsare shi inda ya baro kuma can waje kenan to can azaba take don can ake ta gwagwarmaya da ta kaddara masa tunanin sa ta kawo masa tarnaki a cikin rayuwarsa amma anan yanzu hankalin sa kwance saboda haka nan rahama ce amma wajen da aka ce ake ganin kamar an raba shi da yancin sa to nan ne azabar take ba nan ne yancin yake ba to kaga wanda yake da wannan zuciya ta ina zaka cutar da shi babu shi yasa a baya kamar yadda muka karanta ki cewa ba za su nawa adaibi makiyana me za su iya yi mu ba za su iya mun komai ba domin ba ya wuce dai ko dai su tsare ni ko su kashe ni ko su kore ni to ni duk ɗaya daga cikin ukun nan da za su yi mun ina ga akwai riba a ciki cikin magagarinsa ce dan saboda aljanna ta wato a cikin zuciyata take jin daɗi na da cikin zuciyata ba a sarari yake ba bare ku murtike shi a zuciya yake saboda haka in kun tsare ni in samu halwa da Ubangiji na idan kun kashe ni na yi shahada domin kan gaskiya ta ko kashe ni ban taɓa kowa ba ban kowa ba idan kuma kuka kore ni to shikin na samu siyaha sai in shiga cikin wato in tafiya a doron ƙasa in kirawo wasu zuwa ga addinin Allah in samu lada saboda haka irin waɗannan babu abin da za ka yi ga damuwa ta tare da su a cikin nutsuwa suke ابن القيم yake ba da wannan shaida yace wa alima Allah Allah ya sani ma ra'aytu ahadan atyaba 'aysha minhu qattu ban taba ganin wani wanda yake cikin rayuwa mai dadi ba kamar sa. Allah ya san tunda nake ban taba ganin wani wanda yake cikin rayuwa mai dadi ba irin sa. Ma ma kana fihi min dhiqi al-aish, tare da abin da yake cikin sa na kuncin rayuwa. Ba za a bashi abinci mai kyau ba, ba makwanci mai kyau, baya shiga jama'a ya samu walwala ta shiga jama'a. Wanda a zahiri wannan rukunci ne ga wanda duk za a samu kansa ciki. To amma kuma duk da haka ya fi kowa jin daɗin rayuwarsa. Ya ce to ni ban taɓa ga mutum da yake jin wannan kamar sa ba. Wa khilafar rafahiyati wan na'im, tare da abin da yake ciki na sabanin walwala da ni'ima. Bal didduha, abin da yake ciki ma kishiyar walwala ne da ni'imar. Amma kuma gashi zuciyarsa a buɗe take, girjinsa a yalwace yake. Wa ma ma kana fihi min alhabsi wattahdidi wal irhaq, tare da abin da yake cikinsa na tsarewa da barazana da gajiyarwa. An tsare shi kuma kullum ana masa barazana, sannan gashi gajiya tana tare da shi saboda ba a samu wuri da yake dan adam zai miƙe ya samu hutu ba. To amma duk da haka wa huwa ma'a zalika min athyabin nasi aisha, amma duk da haka yana daga cikin mutanen da suka fi kowa jin daɗin rayuwa. Wa ashrahihim sadra, yana ɗaya daga cikin wanda ya fi kowa yalwar kirji. Wa aqwahum qalban, ya fi kowa ƙarfin zuciya. Wa asarrihim nafsan, ya fi kowa farin ciki. Taluhu nadratun na'ibi ala wajhihi, hasken ni'ima na bayyana a bisa fuskarsa. In ka gan shi babu alamar murtukewar fuska ko ɓacin rai ko baƙin ciki a tare da shi. Fuskarsa tana haske, tana walwala duk da wannan abubuwan da yake ciki, amma kuma alamar ni'ima kake gani a fuskarsa. Ibn Qayyim ya ci gaba da cewa wa kunna idza shtadda bina al-khawf wa sa'at minna al-dhunun, muka zama mu almajiransa yayin da tsoro ya tsananta gare mu, sannan tunaninmu ya munana, tunanin mu suka munana, muna ta tunanin me kuma za a yi mana, wani cin mutunci za mu gani, wani rashin mutunci za a nuna mana. Muna ta tunanin irin abubuwan rashin wato kirki da za mu gani daga magabtanmu. Wa daqat bina al-ardu, ƙasa ta yi mana kunci. Ataynahu, mun kasance duk sanda tsanani wato tsoro ya tsananta gare mu. Wa sa'at minna dhunun, zace zace suka munana gare mu. Wa daqat bina al-ardu, wato rayuwa ta yi mana kunci, kasa ta yi mana kunci. Ataynahu, sai mu je gare shi. Wato duk sanda mu almajiransa muke cikin takuruwa, kamar yadda na gaya muku da aka tsare shi, an yayi mu almajiransa duk an ji an tsare su bayan 'yan kwanaki. Kuma duk a wannan kal'a din aka tsare su, duk buɗe aka tsare su, shi yasa ma duk ya ga waɗannan abubuwan da yake ba mu labarin sa yanzu. To lokacin da abubuwa duk sun dame su, sun zauna suna tattaunawa suna tunani a wani hali yanzu za su fuskanta mai mutanen nan suke niyyar yi musu, suna tunanin gidajensu da 'ya'yansu. Shi da ban ba shi da mata, ba shi da 'ya'ya, haka ga ba maganar a ciki ya duka tunanin ina ya samu tsugunu, har ya zauna har da zai yi gida ya yi mata ya ƴaƴa. Dan ɗakin sa ne kawai yake bacci. Haka in an yayo shi, inda aka kawo shi can ma da mun a ɗaki a shagon da yake gida. Kane kana da ƴaƴanka 20, matanka 3, 4, ka ga ai. Sai ka ce ni ba ta ni nake ba. Sai ka ce ba. Ce wallahi ni ba ta ni, ni ba ta kaina nake ba. Yara da to ko da yana ta kan nashi ma kaga za a samu abin fakewa, kuma sai ce shi ba ta kansa yake ba. To saboda haka yace mu idan abubuwa suka cinkushe mana, muka shiga tunani iri-iri, zato daban-daban marasa kyau, sai mu garzaya mu same shi. Fa ma huwa illa an narahu, ce da zarar mun gan shi ونسمعوا كلامه مكسوراري مغانغانن سنه كونتر ده هنكلي فيذهب ذلك كله duk abin da muke ji sai mujin daina ji da sun je suka zauna tare da shi ya fara musu magana fara musu bayani duk irin wani abu da suke da kuma sai su sun daina ji wayan qalibun shirahan wa quwwatan wa yaqinan wa tuma'nina abinda muke ji sai ya rike ya koma gelwar kirji koma karfin zuciya koma yaqini koma nutsuwa sawa ka sai mu ji wani nutsuwa ta zo mana wani karfi ya zo mana wani yaqini ya zo mana zuciyar mu kuma ta bude ta yi wasai ce fa subhana man ashhada ibadahu jannatahu qabla liqa'ihi ce sarki ya tabbata ga wanda ya nuna wa bayinsa aljanna su tunga musu hadu da shi zuwa fa aje lahira Allah ya nuna musu ya nuna musu aljanna su anan shine irin yanayin da suke ciki anan duniya suka fi kowa jin dadin sa wa fataha lahum abwabaha fi daril amal ya bude musu kofofin aljanna tun anan gidan aiki shine nan duniya anan ya bude musu kofofin aljanna tun ba a je ko ina ba fa atahum min rawhiha wa nasimiha wa tibiha haka iskarta iskar aljanna ta rika zuwa gare su kadawar iskar safiyar ta rika buso su wa tibiha da kanshin ta rika bugo su masafraga kuwamu li talabiha wal musabaqati ilaiha abinda suke iya bakin kokarin su su ga sun samu suna tsere zuwa samun sa tun anan aljanna ubangiji subhanahu wataala ya fadin dana musu dadin aljanna da take jiran su to sarki ya tabbata ga wannan mahalicci wannan abun bauta mai yi ma bayan sa wadanda ya zaba irin wannan tagoma shi tun a duniya sai ce wa kana ba'd al'arifina yaqulu ce wani daga cikin masana Allah yana cewa law alima al-muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi lajaliduna alayhi bisuyufi da a ce sarakuna ko masu mulki da ƴaƴan masu mulki sun san jin dadin da muke ciki to da sun yi rigima akan su kwace mana shi ko da takubba da sun yi amfani da karfi su kwace jin dadin da muke da shi dan su ji dadi dan suke da mulki ko su ne ko ƴaƴan su ko ƴaƴan masu mulki wannan maganar Ibrahim ibn Adham ce kamar yanda al-Baihaqi a cikin littafin sa Da'awatul Kabir da Abu Nu'aym a cikin littafin Hilyatul Awliya ibn Asakir a cikin Tarikh Dimashq sun kawo kissar lokacin da Ibrahim ibn Bashar ar-Ribati yake ba labari sun yi tafiya da shi da Ibrahim ibn Adham da Yusuf al-Rasuli ana ce Yusuf al-Rasuli da wani ana kiran shi Abu Abdullah Abu Yusuf al-Rasuli da wani ana kiran shi Abu Abdullah al-Sinjari ce sun yi tafiya za su je Iskandariya cikin Masar to suka yi tafiya sai suka zo wani wuri da ake kira Naharul Urdun koramar Jordan tana da Naharul Urdun har yanzu haka ake ce masa suka zo daidai wannan gurin ce shi ɗaya daga cikinsu shi Abu Yusuf al-Rasuli yana ɗauke da gurasa ko kuma Ibrahim ibn Adham yana ɗauke da busasshiyar gurasa su ta matafiya guzurinsu ya juya busasshiyar gurasa suka zauna suka ci sannan suka tashi suka tafi ga wannan ƙorama shi Ibrahim ibn Adham shi wannan Ibrahim ibn Bashar ya ce zai je kawo masa ruwa sai ya ce a su je sai ya bi shi ya tafi har cikin ƙorama ya shiga haccen ciki har ruwa sai da ya kama gwiwoyinsa ya sa hannu ya kwamfuto ya sha ruwa ya sha ruwa ya ce alhamdulillah ya dawo ya miƙe ƙafa a waje da ya miƙe ƙafa shine sai ya faɗi wannan shine yake cewa law ya'lamul muluku wa abna'ul muluku ma nahnu fihi lajaliduna alayhi bisuyuf ce da a ce sarakuna ko masu mulki da ƴaƴansu sun san irin wannan jin daɗin da muke ciki to da sun yi ta rigimar su murƙushe musu kwace daga hannunmu su su ji sai da kusan dai ana kwace dukiyoyin talaka ana ba baki rito da a ce irin wannan da yake cikin zuciya an akwai yadda za a hango shi a kwace shi to da an kwace shi to ba ina shine shi Ibrahim ibn Adham yake cewa mutane ne da suna son su ji daɗi amma sun ba hanyar jin daɗin suka kama ba hanyar jin daɗin suka kama ba Ibn al-Jawzi a cikin Sayyidul Khatir baya ka wannan magana sai ce wala qad sadaqa ibnu adham ibnu adham ya faɗi gaskiya fa inna sultana in akala shay'an khafa an yakuna qad turiha fihi summa summa shi mai mulki ko abin shi aka kawo masa ya ci to yana ci yana fargabar ko an sa dafi a ciki aka kashe shi ce wa inna makhafa an yuqtala in bace yake tsoro ke ka a ka a zo a yi masa duk mulki a kashe shi ce wa huwa ra'al magali kuma gashi a kukkulle an bi an tsare an sa gate nan an sa checkpoint can an sa ba ne duk an ba an rufe shi ta ko ina a kukkulle la yumkinuhu an yakhruja li furja bai da damar ya fito domin wato shakatawa a cikin gari da bude ido bai da dama ya fito yayi wannan saboda ko ina zai je sai cikin wani tsaro ce fa in kharaja kana munza'ijan min aqrabil khalqi ilayhi in ko ya fita to duk wani wanda yake mafi kusancin sa ma tsoron sa yake saboda in zai fita duk abu a tsatsare hanya a goro kowa ta barazana a kawo bindigogi a kawaye a kawaye cito to ina jin dadi yake su kuma ga su hankalin su kwance su ci su sha su gode wa Allah su bauta wa Allah su kwanta inda suke so su yi bacci su tashi ba tare da fargaba da tsoro ba shine yake cewa da a ce sun san dadin da muke ji to yadda suka shahara da zalunci ba su kaila wannan ba shi ma za su kwace su su ji wannan mu zauna cikin bala'i وقال اخر wani daga cikin magabata shi ma yace wannan ana rawaito shi daga Malik ibn Dinar wanda yazo a cikin hiliya ta Abu Nuaym da kuma Tarikh Dimashq da Ibn Asakir rawaito shi daga Malik ibn Dinar kamar yadda aka har ila aka rawaito shi daga ابن ابو سليمان المغربي ابن المبارك ابن المبارك اروتوش ابن المبارك يكي تشوا مساكين اهل الدنيا با اهل مساكين اهل الدنيا شي ان دنيا ابن توسيني ان دنيا ابا ابن توسيني خرجوا منها سن غبا جن سن غبا رايوا الدنيا سن فتا سن بتا وما ذاقوا اطيب ما فيها اما بس دان دان ابن دي كوفي دادي cikin ta ba ce ababan tausayi sun gama rayuwarsu a duniya sun mutu amma abin da yafi komai dadi da gardi a duniya ba su ji shi ba ba su dandane shi ba kila sai aka ce wa ma atsayu ma fiha menene yafi komai dadi a duniya kana muhabbatullahi ta'ala wa ma'rifatuhu wa zikruhu san Allah subhanahu wa ta'ala da ambatansa da saninsa da ambatansa aw nahu hadha ko magana kwatankwacin wannan saboda haka wannan shi fi komai dadi a duniya Allah ya sa maka san sa a zuciyarka sa maka kaunar sa ka rika halarto ni'imar sa cikin dukkan abin da ya yi maka duk abin da ya baka rika ganin ni'imar Allah ce ya yi maka kuma tastaujibu shukran minka da wajibi ka gode masa haka sai ka gode masa sai kuma kara maka to babu ni'imar da ta kai wannan da sanin Allah da sanin girman sa da sanin manufar samun ka a doran kasa da abin da ka zo yi saboda ka zo ne duniya domin ka yi guzurin lahira nan guri da ka zo ka shuka abin da zaka gurba a can to Allah ya sa maka sanin haka a zuciyarka don haka baka kwanta bacci ba baka yi sake ba kasa a gobe kullun kokarin ka ya zaka cewa rayuwar da ka zo yi a nan duniya ta yi kare bace ta a lahira to wannan shi komai dadi samun irin wannan wato Allah ya fuskantar da kai wannan alƙibla shi komai dadi yayin da zaka ga wasu suna tafa gamniya a zatan su dadi suke amma cikin matsala suke ba kankanuwa ba wa qala akhar wani cikin magabata yake cewa innahu la tamurru bil qalbi awqatun yarqusu fiha taraban ce wani lokuta sukan shuda wa zuciya sukan shude ga zuciya da zuciya ta kan tashi ta taka rawa saboda jin dadi to zuciyar bayan Allah ta kan taka rawa saboda jin dadin wasu lokuta da cikin ta a ciki wa qala akhar innahu la tamurru bi awqatun aqulu in kana ahli aljannati fi mithli hadha innahum la fi 'aishin tayyib ce wani kuma yake cewa yake cewa innahu la tamurru bi awqatun, wasu lokuta kan zo muni. Aqulu, wanda nake cewa in kana ahlul jannati fi misli hadha, indai har ɗan aljanna ma za su rika jin wannan dadin da nake ji ana, innahum la fi aishin tayyib, lalle suna cikin daddadin rayuwa. Wato yanayin da yake ciki yana ga ku a aljanna ya same shi ya bori. Wannan Ibnul Jauzi ya kashi a cikin abin nan, ya hikaito shi a cikin Sifatus Safwa daga Abu Sulaiman al-Maghribi, daga Abu Sulaiman al-Maghribi yana fadar wannan magana. Ibnul Qayyim waɗannan maganganu ya maimaita su a littafansa da yawa, kamar Al-Jawabul Kafi Ad-Da'u wad-Dawa kenan. Ad-Da'u wad-Dawa ya faɗi waɗannan maganganu a cikin Ghasatul Lahfan, ya faɗi su a cikin littafin Sarwatul Muhibbin, ya faɗi su a cikin littafin Madarijus Saliki, ya hikaito waɗannan maganganu na waɗannan bayan Allah, wanda suke nuna maka cewa waɗannan bayan Allah su suna ganin abinda suke ciki na bautar Allah ya fi komai daɗi a gurinsu. To kaga wannan manzila ce wanda ba kowane bawa ke taka ta, ba kowane bawa ke abin nan ba, saboda ba za ka je ka same shi zuciyarsa a cunkushe ba saboda wani abu na duniya. In ka ga bacin ransa, to wani abu aka taba na Allah subhanahu wa ta'ala ko na addininsa. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance, shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan an taba haƙinsa baya cewa komai, amma ka ga fushinsa to shine an taba Allah. To anan ne ake ga fushinsa, amma shi haƙinsa baya batare a kansa. Waɗanda suka nutsu kwarai da gaske wajen koyi da shi sallallahu alaihi wasallam, haka lamarin su yake. Hasan al-Basri kamar yake Shikhiyatu al-Awliya yana cewa tafaqqadu al-halawata fi as-salati wa fi al-qira'ati wa fi adh-dhikri fa in wajadtumuha faqdu wa abshuru wa in lam tajiduha fa'lamu anna al-baba mughlaq. Yace tafaqqadu al-halawa, ku nemi jin dadi, ku nemi jin dandano mai dadi a cikin sallah da karatun alqur'ani da ambaton Allah. Fa in wajadtumu, in kun ji anan, in kuka ji dadin anan, to ku ci gaba, kawai ku ci gaba da tafiya, ku yi wa kanku albishir, kun dace ne za ka ji dadi ana sallah ka ji dadi, kana sallah ka ji dadi, kana karatun qur'ani ka ji dadi, kana ambaton Allah ka ji dadi a ranka, to ci gaba da tafiya, ka hau hanya. Yace fa in lam tajiduha, in kuma kuka ji ba kwa jin wannan dandanan zakin a cikin irin waɗannan abubuwa, yace to ku sani cewa kofar alfataki, tafiyar da za ku yi ba za ta fushe ku ba, ba ku fice ba, za ku je ku ci karo ne da wani kungurmin dutse ku dawo. To haka bayan Allah na gari suka kasance. To idan har ya kasance babu, wato babu wani abu da mutum zai samu cikin lazimtar ambaton Allah da halarto shi a rai illa irin wannan, to ko wani ai ta ishe shi, wannan ya fi komai a gurinsa. To shine malam ya ce fa mahabbatullahi ta'ala, wato anan zai maka fassarar abinda ake nufi da aljannar duniya. Ita ce zai gaya maka menene, kamar ka tambaye shi to menene aljannar duniya din, yace mahabba mahabbatullahi ta'ala, to sanin Allah, to san Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya sanya maka, ya kinsa maka san shi, wa ma'rifatuhu da sanin sa, wa dawamu zikrihi da dawamar ambatan sa, was sukunu ilayhi da nutsuwa zuwa gare shi, wat tumaninatu ilayhi da nutsuwa gare shi, wa ifraduhu bil hubbi da kadaita shi da soyayya, wal khawfi da tsoro, wal raja'i da fata, wat tawakkuli da dogaro, والمعاملة ده معاملة بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد. إذا مش الله سبحانه وتعالى شي كدينه يورين جاي أكن تنانن باوا وعزماته ده نيرسا وإرادته ده نفنسا هو جنة الدنيا. تو وانا اتتي الجنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم شنو نعيم الدباب ونعيم التي كمال إتا وهو قرة عين المحبين كما وانا شنو farin cikin masu soyayya, masoya, wa hayatul arifin, shine rayuwar masana Allah. to wannan shine abinda ake nufi da aljannar duniya. Allah ya cika maka zuciyarka da sansa, da san duk abinda yake so, da san duk waɗanda yake so, da kin duk abinda ya ci karo da sansa, duk abinda ya ci karo da abinda yake so. Wannan shine wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa talatatun man kunna fihi faqad wajada halawatal iman, abubuwa uku wanda duk suka kasance tare da shi, wato ya sifanta da su, to wannan ya dandani, ya dandani dadin imani, ya samu dandanan imani a ransa. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, Allah da manzansa su fi soyewa gare shi sama da komai. Ya zamana yana son Allah sama da yadda yake son komai, yana son manzon Allah sama da yadda yake son komai. Duk kowane abu da zai ci karo da san Allah da manzansa zai ki wannan abu. Wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah, ya so wani mutum ba dan komai ba dan Allah, bai so shi dan wani abu da yake samu a gurinsa ba, bai so shi dan kusanci na dangantaka ba, bai so shi dan wani abu ba, ya so shi dan Allah. Saboda kaga mahabbatullahi din ita ce ta masa jagora kuma zuwa ga wannan mahabba. Ita wannan mahabba far'i ce, reshi ce ta waccan mahabba ta farko. Sawani wa an yakraha an ya'uda ila al-kufri ba'da idh anqadhahu Allahu minhu kama yakraha an yuqdhafa fi an-nar, kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar. Sana yakankami yajib bai san ya koma zuwa kafirci kamar yadda bai san a jefa shi wuta. Kaga wannan shine kin dukkan wani abin da yake shiyanci san Allah da manzansa, ko yake shiyanci abin da Allah yake so da manzansa. Kaga wannan shi ma reshe ne na soyayyar Allah da manzansa. To wannan ita ce hanyar samun ko abinda ita ce aljannar duniya din, ce mahabbatullahi wa ma'rifatuhu, da sanin Allah, ka san wane ne Allah, wane ne sifofinsa madaukaka, menene sunayensa, menene tasirinsu a cikin rayuwarka, a cikin rayuwar halittu gaba daya, ka san wannan. Wa dawamu zikrihi, da yawan ambatansa, da yawan tuna shi, da yawan halarto shi a cikin ranka, da yau inda ka so za ka karanta Al-Qur'ani, ko za ka ambaci Allah, ko za ka so ka zauna wurin da ake ambatan Allah, kuma ka ji ka samu nutsuwa, ka ji ka samu sukuni yayin da aka ambata maka Allah, ka ji wannan sukuni, ka ji wannan nutsuwar tare da kai yayin da aka ce Allah, ko me kake yi, in bacin rai ne sai ka ji ka huce. La tahzan inna Allaha ma'ana, sai ka ji duk wannan bacin rai ya sauka daga cikin, in tsoro ne sai ka ji ya kau, da zarar aka ambaci Allah sai ka, in fargaba kake aka ce maka Allah sai ka janye, sai ka ji ka samu nutsuwa. Kuma wa ifraduhu bil hubb, ka dayanta Allah da soyayyarka, abinda ake nufi dayanta Allah da soyayya shine soyayyar Allah ta zama ita ce ta farko, ita ce kuma ta koli ta ƙarshe. Duk wani abu da zaka so to zai zama yana da alaka da soyayyar Allah din, idan ya ci karo da soyayyar Allah to ba zaka so shi ba. Shine waccan wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, saboda haka zaka so annabawa da manzanni da salihai da waliyan Allah duk zaka so su, saboda me? Saboda Allah yana son su, kuma yace a so su. Zaka so ka ganka ɗakin Allah mai alfarma da wuraren da Allah subhanahu wataala ya ce suna da daraja, suna da tsarki, zaka so ka ganka anan, saboda me? Saboda wannan girmamawan da Allah ya musu. Zaka so wani, saboda ganin yadda yake kula da addininsa, yadda yake riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zaka so shi. Shi ne ifradullahi bil hubb. Ibnu Taymiyyah yana da wata risala sunanta qa'idatun fil mahabba, qa'idatun fil mahabba, wato bai yi maganar komai ba sai abin da ya shafi san Allah. Wato inda za mu zauna mu ce ita za a karanta, to kullum maganar san Allah za a ji, har a ga cewa karatun nan ba zai kare ba. Yana da ita qa'idatun fil mahabba, wal khawfi, da tsoro, tsoron Allah, abinda ake nufi ɗayan ta Allah da tsoro shine ya zama na tsoron shine na ƙarshe, ya zama na kana jin tsoron sa tsoro na ƙarshe, kada tsoron wani abu ya fifita akan tsoron Allah subhanahu wataala a gurinka. In kai haka to kai shirkul khauf, kada ko shirkul mahabba ko shirkul khauf. Wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, kada ku ji tsoron su, ku ji tsorona. Wa iyaya farhabu, ni kadai za ku firgita da ni. To amma yanzu zukatan da yake sun canza, istahwaza alaihim shaytan, saboda tsoron wani Allah shine yake rijaya sama da tsoron Allah. Dan ka tsoratar da mutum Allah da ranar lahira da abin nan sai ya dariya, ce kai dai da Allah ka je masallaci in wa'azi za ka yi, ka gan shi fa dai da saban Allah kake gaya masa, sai ya dariya ce ka tafi masallaci a baka lasifika, ko cikin izgili ya ce Allahu akbar, wai yana maka izgili. Babu tsoron Allah. Amma da za ka gaya, za a kawo masa rahoto cewa EFCC suna nan suna rubutu suna haka fayila, to hankalinsa in ya kai dubu sai ya tashi, ba zai yi bacci ba a ranar, ba zai kula fada zai tai da kowa ba, hankalinsa ya buga ma wannan waya, ina zai sa kan shi, EFCC za su kama shi, magu-magu zai kama shi. Amma ka tsoron da shi Allah bai ji tsoronsa ba, to kaga wannan tsoron Allah ba shine ba bai kadaita Allah da tsoro ba, ba ma tsoron Allah a cikin zuciyar tashi. War raja da fata, zama da fatanka, sa tsammaninka a gurin Allah yake, har kullum baka fitar da tsammani daga samun rahmar Allah a duk irin yanayin da kake ciki, duk yadda ya kai ga kunci zaka rika sa tsammanin Allah zai baka mafita, ba ka rika ganin kawai shikenan kai ka halaka, da wato ce I am finished, na shikenan na gama, ka sa rai. Annabi Musa alayhi salam, ka duba fa daga hannun mahaifiyarsa sai cikin teku, daga cikin teku sai gidan Fir'auna, amma bai fita ba. To me zai sa ka abin nan? Ka duba Annabi Yunus alayhi salam, daga jirgi sai cikin teku, cikin dare, duhun dare, cikin teku, cikin cikin jirgi, cikin cikin kifi, bai fito ba, ya fito. Tuna Annabi Ibrahim alayhi salam, na ka jefa shi cikin wuta, ba an gangami an hada ta, kowa ya kawo gudunmawarsa na kirare, an hada ta aka jefa shi, bai fito ba, ya fito. Ka duba Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk a lokacin da ya fara da'awarsa, duk fadin garin Makka ke ya sakin sa, jumajuman Quraysh da gaba daya aka ce ma a kashe shi, suka fito suka shiga kogo, ga su ga dab ga Sayyidina Abubakar yana kafafuwan su suna wucewa ta gaba, hankalin Sayyidina Abubakar ya tashi, ce ya Rasulullahi, da ɗayan su fa zai dan tsuguna zai hango mu ba? Manzo Allah ya ce me kake zato mutum biyu Allah ne na ukun su? La tahzan inna Allah ma'ana. Karshe sai gashi shine yake ba su alfarma, an ya ci maka da yaki, shi wannan da aka fafuka gashi ya ci maka da yaki. Ina to ai musu alfarma, duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan a kyale, wanda ya shiga gidan sai kulli a kyale, wanda sai ga su Bilal baka fata ya hau Ka'aba yana kiran sa, baka fata a lokacin yadda Laraba suke ji da Ka'aba, a ce wani baka fata ya hau saman sa yana kiran sa, za su kyale shi. To saboda haka duk halin da kake ciki ka sa Allah a zuciyarka, cewa Ubangiji subhanahu wataala zai iya kawo maka mafita, man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Mala ya ce wal mu'amala, wat tawakkul, da dogaro ga Allah, wal mu'amala, kyakkyawar mu'amala da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Naga kuma lokaci yayi, gashi kuma abubuwan suna buƙatar bayani. Ya ce bi haifu ya kunu huwa wahdahu al-mustawli ala humumil audi wa azamati wa iradati, ya zama Allah shine gaba ɗaya ya mamaye tunaninka, Allah subhanahu wa ta'ala shi ya mamaye dukkan wani abin da kake ji na niyya da kuduri, ya mamaye dukkan wata iradarka na nufinka. ce to in ka samu kanka da irin waɗannan sifofi to yace huwa jannatud dunya wannan ita ce aljanna duniyar wan na'imul ladzi la yashbihu na'im wannan ita ce ni'imar da babu ni'imar da takaita wa huwa qurratu ayni muhibbina wannan shine abin da yake farantawa masu san Allah rai wa ihyatul arifin ko shine rayuwar masana Allah Allah subhanahu wata'ala ka kara mana san ga zuciya wani subhanahu wata'ala ka bamu dacewa abinda muka yi na daidai Allah ka bamu lada na kuskure ubangiji ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.